Sai murna da shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya wato gwamnan jihar Ekiti Kayode Fayemi yayi ga gwamnati da al'ummar jihar Zamfara akan sako ƴan mata ɗaliban makarantar Jingyaɓe a cikin ƙoshin lafiya. Ga dai Sani Shaibu Malumfashi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya gwamnan jihar Ekiti Mr. Kayode Fayemi wanda ya yi na'am da matakan da majalisar tsaron Najeriya ta ɗauka ya yaba wa shugaban ƙasa inda yake cewa harkar tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummar ƙasa ya ta'allaka ne akan gwamnatin tarayya. Saboda haka ya ce wajibi ne su kuma gwamnonin jihohi su ci gaba da yin aiki da hukumomin tarayyar ƙasa. Gwamna Fayemi ya ci gaba da cewa a matsayinmu na gwamnoni laifi duka laifi ne kuma wajibi ne mu kamo masu hannu a ta'addanci da aikata miyagun laifuka don a hukunta su komai matsayi da girman mutunci cikin al'umma. Da kuma ya juya game da ɗaliban sakandaren Jingyaɓe. Gwamna Fayemi ya jajanta tare da taya gwamna Bello Mutawalle murna ganin cewa an ceto waɗannan yara ɗalibai 279 lami lafiya kamar yadda labari ya isa gare shi cewa likitoci sun duba su kuma babu wacce aka ciwa mutunci. A nan ne ma ya ce ƙungiyarsu ta damu game da satan mutane ma gabaki da ƙasar nan musamman yara mata sabili da dama ya lafiya giwa domin iyaye suna yin ɗari-ɗarin baiwa ɗiyansu mata damar zurfafa karatunsu ya zuwa makarantu na gaba da firamare don gudun aukuwar fadala da fasadi. Kenan wannan na iya yin kafar ungulu wajen bunƙasar ilimin mata a Najeriya. A saboda haka gwamna Fayemi ya yi kira ga iyaye da kada wannan lamari ya sa su janye yaransu daga makaranta. Ya kuma ba su tabbacin cewa gwamnoni za su ƙara ɗaukar matakan tsaro a ko'ina cikin jihohinsu. Ƙungiyar ta kuma baiwa gwamnatin jihar Zamfara agaji don waɗannan ɗalibai wanda ya ce ba zai bayyana ba zai dai miƙa su ne ga gwamna Mutawalle baki alaikum. Da yake mai da martani gwamna Bello Mutawallen Maradun ya bayyana cewa makiya gwamnatinsu ne suka kitsa wannan lamari da nufin a sanya dokar ta ɓaci a jihar. Ya kuma lashi takobin zakulo masu hannu cikin wannan lamari don a hukunta.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filu da labaran duniya kashi na biyu.
Zanga-zangar adawa da mulkin sojan Myanmar ta yau Laraba ta ƙare da ƙarin mace-macen cikin masu zanga-zangar. Kamfanin lantarki labarai na Reuters ya ce akalla mutane biyu da aka kashe a garin Mandalay, gari na biyu mafi girma a Myanmar, tare da kashe akalla mutum ɗaya a babban birnin Yangon. Kamfanin dillancin labarai na Faransa ya kuma ce an kashe mutane biyu a Mandalay, yayin da aka kashe mutane hudu a yankin Sageng. Jami'an tsaro sun yi amfani da harsasan roba da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa taron, inda shaidu suka ce an kuma yi amfani da harsasai na gaske kan masu zanga-zangar, kuma an bayar da rahoton cewa mutane da dama sun jikkata. A halin da ake ciki kuma, gwamnatocin Myanmar biyu kishiyoyin juna, kowannen suna ikirarin wakiltar kasar a Majalisar Dinkin Duniya, wanda hakan ya sa da yiwuwar sai kasashe mambobin kungiyar sun shiga tsakani wajen yanke shawara kan jakadan da za su karba. Zan iya tabbatar da cewa mun karɓo siku biyu, in ji kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephanie Durajic ga manema labarai. A yanzu haka ana kan nazarinsu. Ya ce an karɓi wasiƙa ranar Litinin daga Kim Mo-tun, jakadan Myanmar wanda ya fara aiki a watan Oktoba. Yana mai tabbatar da cewa har yanzu shi ne wakilin ƙasar a Majalisar Ɗinkin Duniya. An kuma samu wasiƙa ta biyu ranar Talata daga ma'aikatar harkokin wajen Myanmar. Tana sanar da Sakatare General cewa an naɗa Mr. Timon Neng, mataimakin jakadan ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya, a matsayin jakada daga ranar 28 ga watan Fabrairu.
A gaida Sarfilo Hashim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar 3 ga watan Maris na kowace shekara ne Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar bikin jihi da kula da lafiyar kunni a duniya, domin ba da muhimmanci ga samun cikakken koshin lafiyar kunni da kuma kaucewa lalurar rashin ji. Ga dai Hassan Maina Kaina da rahoto akan wannan rana.
Majalisar Dinkin Duniyar ta ce a halin yanzu akwai kimanin mutane miliyan 500 da ke fama da lalurar ji a fadin duniya baki daya. Da hakan ke zuwa da irin nasa kalubalen. To ko menene muhimmancin wannan rana? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Mustapha Abubakar Yaro da ke zama daraktan cibiyar kula da lafiyar kunne hanci da makogoro ta ƙasa.
Majalisar Dinkin Duniya ta duba ciwon mutane da yawa a duniya suna fama da ciwon kunne, watakan na rashin ji, wanda abubuwa da yawa suke kawo su. To sai ta sanya shi 3 ga watan March ya zama rana ce wadda za a tunatar da mutane akan abubuwan da ke kawo ciwon kunne da kuma abubuwan da ke sanyawa jin mutum ya ragu, da kuma hanyoyi da ake bi domin a kare, da kuma hanyoyin da ake bi domin a ba mutane magani. So shi sanya aka kawo wannan ranar domin a tunatar da jama'a.
Doctor, idan muka duba ya girma matsalar yake a Najeriya?
A Najeriya dai ya danganta. So wannan matsala ya danganta ga inda ka yi wannan research, but amma dai generally a Najeriya za a iya cewa kamar mutum miliyan 8-10 haka suna fama da wannan matsalar.
To idan muka duba wannan ranar, menene ake yi a cikin wannan ranar?
Eto, kowace shekara dai akwai abubuwan da ake ba mahimmanci. So wannan shekara abinda za mu yi shine za mu screening din mutane, za mu ilmantar da su kuma wanda ke bukatar taimako na basu na'ura ta ji za a basu.
Na kuma nemi jin ta bakin wasu 'yan Najeriya dangane da wannan rana da makula da lafiyar kunne.
Sunana Basiru Abdu. Malam Basiru, yau ne ranar da aka ware domin a matsayin ranar ji ta duniya. Ka san wannan ranar kuwa?
Gaskiya ban sani.
Kana dan samun lokaci misali ka je ka asibiti a auna jinka, a ji ya kake jin sautin abubuwa ko akwai matsala ko kuma ba matsala?
Gaskiya ba na yin wannan, gaskiya mana.
Me yasa?
Gaskiya ban da lokaci saboda ni dan kasuwa ne.
Sunana Kabir Dahiru Rahama. To gaskiya ban taba zuwa an yi min gwaji domin in san lafiya ko kuma karfin jina ba. Kuma abin da yasa alasan kai dai ka san yawanci mutane mu 'yan Najeriya yanda muke lalura ma takan kama mutum sai ka ga sai an ta fama da shi zai je asibiti. To bare kuma haka kawai mutum ya wanke kafa sai ya ce wai bari ya tafi ya je a mai gwajin jin sa.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan gangami zai yi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Sai dai kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraren mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wanda har yi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shirin na Arewa a yau wanda yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Kamar yadda muka dasa aya a makon jiya kan yadda aka fara wasu fulanin daji suka shiga sana'ar sace mutane don samun kudin fansa, wannan mako ma za mu daura. Hassan Ardo Jika tsohon jakadan Najeriya ne a Trinidad da Tobago da ma wasu kasashen wanda har ila yau makiyayi ne ya yi fashin baki kan yadda lamarin tsaro ya ta'azzara daga yadda wasu makiyaye suka fada muguwar ɗabi'ar ta satar mutane.
Arewacin Najeriya baki ɗaya akwai abin da ake bukata mu yi fa, akwai mutanen da ake gani su din nan bai dace su ba su dace ma cewa a ilmantar da su ko a fahimtar da su me duniya take ciki, musamman abin da ya shafi harkan karatu. Akwai shekarun baya an bar waɗannan yankunan baki ke daya mutane babu ruwansu da maganan karatu, ba a zuwa boko, ba a zuwa komai, ba a zuwa da mutane ne suna zaune ne karazube ba su da madafa. Sannan akwai waɗanda suke da sana'o'insu, akwai makiyaya da suke kiwo, akwai manoma da suke noma, sannan ba su samun tallafi. Guraren nan kuma karanta suke a kulliyar jama'a karuwa suke yi, filayen nan ba su karuwa. Najeriya ne ɗaya take amma mutane kullum karuwa suke yi, inda suke noma din nan karewa yake yi, inda ake kiwo din nan karewa yake yi. Sannan mutanen nan ilmi ne gare su, sannan akwai shugabanni kuma da aka rena su aka mai da su ba komai bane, ba a matuna da su. Idan ba a koma abin da irin yanda ake rayuwa a da, to ina tabbatar da wannan abin kafin a shawo kan lamarin nan zai wuya. Dalili da can idan ka tashi yanzu ka tafi wani ƙauyen Borno zaka je ka same basarake, kafin a baka masauki sai an bincika daga ina ka fito, me ka kawo, wurin wa ka zo, da me ka zo, me ka zo yi, sai an bincika wannan. Sannan ana sa mutane a karatun kudi ana fahimtar da su addini, sun san haƙƙin wani. Yanzu an bar mutane ba karatun boko ba, ba karatun addini ba, suna zaune ba sana'a ba, sannan wanda suke da dan abun hannu abun ya dishi, me kake tsammani mutane za su rayu?
Saboda haka na lura kana so ka danganta irin waɗannan abubuwa masu suka kawo ɗan ta'adda, su waɗannan mutane ne a takaice ba kama ambace su ba ka hana ka ilimin nan.
Akwai mutane dukkan ƙabilu an hana su ilimi, ba wai wace mutane ba, dukkan ƙabilu. Sai dai ka san ƙabilun akwai waɗanda suka fi wasu yawa, akwai ƙabilu da dama da aka hana su. Na farko makarantar nan sai ka taka kilometer 100-200 kafin ka sami makaranta ko a dauki ka da mota. Wasu ma sai ka je ka sami makaranta akwai yara kusan 1,000 malamai guda 2, saboda Allah wani karatu za a yi.
Na ɗaukar haka kana neman ka ce Fulani ne, saboda watakila cikin masu satar mutane akan ga akwai hannun wasu yaran Fulani a ciki.
Akwai yaran Fulani, babu shakka wannan, ba wanda zai ki wannan, saboda ina ba Fulatani, idan ba Fulatani yayi laifi ba na shakka in faɗa ba Fulatani yayi laifi, kuma akwai yaran Fulani da yawa a ciki, aksari su ne. Amma ba Fulatani ne, zan baka misali ba akan Fulani musamman saboda ni a matsayina na Fulatani zan faɗi wannan, saboda abinda na sani ne, kuma ni ma na yi kiwo. Ko aljani ne bai fi ba Fulatani sani daji ba. Sannan ba Fulatani nan shi ma yana da haƙƙi ya sami karatu, a ilmantar da shi, yana da haƙƙin wannan, ba a ilmantar da shi ba. Dabbobin da yake da shi sun ƙare. Ina tambaya wai yanzu abinda ake maganan nan Fulani nan da ake zargin sa Fulani yana da kamfanin ƙera bindiga, a ina suke samun bindigogin?
Ambasada Hassan Ardo Jika dakata a nan don za mu shiga daji ta gabar da hanya kan babban titin Abuja zuwa Kaduna, inda muka zanta da ɗaya daga cikin kwamandojin masu satar mutane, Nasiru Kacella ko Nasiru Kacellari, wanda ba daɗe ba bayan zantawar muka samu labarin masu hamayya da gungun sa daji sun harbe shi har lahira.
Ni din ma ai babban abin da ya jawo min wannan fitina ai shi ne saboda an kama man shanu wajen kafa 95 aka cinye su. Ba abin da aka yi, Fulani da muke tare da su suka ƙara tara mai shanu, daga ƙarshe shanun nan suka yaɗu har da na samu kafa 83 rannan suka sake kame su suka cinye su, kuma ba tare da wani ya zo ya ce ga dabban shi kai. Asali ma da wasu ma suke zuwa ma suna ji su kamar ana faɗin an kama shanun ɓarawo, da suka je da kansu suke faɗi wannan shanu ai ba shanun ɓarawo ba ne, shanu wane ne kuka rige? Amma wallahi daga ƙarshe da na yi hira da wani ɗan jarida, wani wanda ake ce Salisu Babada, wallahi daga karshe ni ma haka ake nema na fafa za a kashe ni saboda na hira da shi babban abin da ya kore ni kenan na shiga daji na zauna kuma daga karshe aka taya kama man mahaifiya aka zare
yanzu haka mahaifiyar ga tana zare
a yanzu haka tana zare kuma abin da ake ta faɗi kai ina da bindigogi 50 ina da bindigogi 30 ina da